kwana in ban kwana an ban kwana.
Wannan shine lakabin wannan cassette kamar yadda kuka ji daga bakin Sheikh Malam Jafar Muhammad Adam, wato ban kwana da kuni, wato cassette ne da ya dauki bayanin malam na karshen rayuwarsa na Bauchi da Maiduguri da kuma nan jihar Kano. Bayan wannan bayanai masu mutukar fa'ida da mutane suka yi ta kiraye-kiraye wannan cibiya da sanya musu wannan cassette a fifin CD, insha Allah Allah ya tabbatar da hakan an yi hakan. Bayan shi akwai cassette mai taken Ishara na Sheikh Malam Jafar Muhammad Adam, sai kuma ta'aziya na Sheikh Malam Abubakar Giro da sauran malamai kamar Bin Usman da sauransu. Da fatan Ubangiji Ta'ala ya ji kan malam ya kuma gafarta masa ya sa aljanna ce mako masa, mu kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu. Ai ya neman mu a cibiyar yaɗa kasakusan addinin musulunci dake Brigade, wato Darul Hadith Islamic Cassette dake Brigade Kwana Tudun Wada, ko kuma a neme mu a lambar waya kamar haka: 06 4 3 3 5 3 8, ko kuma 0 8 0 2 8 6 1 9 8 2. Darul Hadith Islamic Cassette, Kano State.
Ina mana fatan alheri gaba daya. Ina fatan ku yi mun afuwa. Duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu. Duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace, ko namiji, ko wanda na sani, ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu, ko wanda baya zuwa, ko malami, ko sauran mutane, duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu.
Allah saka ba.
Ina mana fatan alheri gaba daya. Ina fatan ku yi mun afuwa. Duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu. Duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace, ko namiji, ko wanda na sani, ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu, ko wanda baya zuwa, ko malami, ko sauran mutane, duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa. Da wanda na sani, da wanda ba sani ba, da mace, da namiji, da na kusa, da na nesa. Ina fatan kuma dukkan mu mai yawa juna addu'o'i na fatan alkhairi. Ina mana fatan alheri gaba daya. Ina fatan ku yi mun afuwa. Duk wanda na yawa ba daidai ba ya yafe mu. Duk wanda na yawa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace, ko namiji, ko wanda na sani, ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu, ko wanda baya zuwa, ko malami, ko sauran mutane, duk wanda na yawa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa. Da wanda na sani, da wanda ba sani ba, da mace, da namiji, da na kusa, da na nesa. Ina fatan kuma dukkan mu mai yawa juna addu'o'i na fatan alkhairi.
Ya Allah ka kare malaman mu na Kano. Allah ka kare Dr. Ahmad Bamba. Allah ka kare Sheikh Abdul Wahab. Allah ka kare Sheikh Aminuddin. Allah ka kare Aminu Taurari.
Amin.
Allah ka ga Allah ka kare
Mahmuda.
Allah ka kare mu na malaman mu din musulman. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa.
اللهم ارحم شيخنا جعفر محمود آدم. اللهم ارحم شيخنا جعفر محمود آدم.
gaske ne har takarda ma dan sun rubuto wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai, ko suna fada da kai, ko suna yi maka raddi, ko wani abu makamancin haka, ko ba ga maciji tsakaninka da su? Dan ansa wannan tambayar sai ce ƙarya ne, ba gaskiya bane ba, ko alama ba gaskiya bane ba. Babu wannan abin da kuke tsammani. Abin da nake nufi da babu wannan abin, in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da Ubangiji Ta'ala ya sa muka fara daura a nan Maiduguri suka tafi Madina, to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta 100% da mutum 8-9. Ina fata an fahimta. To kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane, wannan ba daidai bane ba. Daga cikin su akwai wanda suke ziyarta ta har Kano. Daga cikin su akwai wanda tun da zuwan gurin kusan kullum muna tare da su. Daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin. Daga cikin su akwai wanda ko da ba su halarta ba za su bi ta radio ko talabijin. Wani lokacin ma su ji wani abu, su nemi ƙarin bayani, ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske, ko kuma su ce ga wani abu da na faɗa da suke ganin ba haka bane, da a ce za a ce kaza, da a ce za a ce kaza. Sun san ni, na san su. Don saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita-jita tsakanin jama'a bai kamata ba. Ina fata an fahimta. Wannan baya hana a samu wani ɗaya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa, wannan kuma baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane. Ina fata an fahimta. Kowane mutum ka mu'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na takawa da tsoron Allah. Kowane mutum ka mu'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa. Wanda yake da takawa da gwargwadon tsoron Allah nasi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da san musulunci ya ci gaba, ba wai sai ta sunan shi ba, ba wai sai ta sunan kowa ba, shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba. An zo kungiyarsa, ba zo kungiyarsa ba, an zo karkashinsa, ba zo karkashinsa ba, an zo cibiyarsa, ba zo cibiyarsa ba. Kaga wannan shine mutum na gari abokin tafiya, wanda ko yake ganin babu yanda za a yi ai musulunci sai an makale da sunansa. To kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai. Dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah, tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya zage ni ko ya min raddi yace zai shagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi. Dukkan wanda ya raddi ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karbe ta wannan gaskiyar da ya faɗa, ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa, to kuma nan dan me zaka shagala da shi? Kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka, ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka, tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskurenka, ko ya zanto baka cancanci zagi ba ya zage ka, to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zanubanka kenan. Dan haka dan me zaka damu? Kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarsa, dan fasahasta, dan hidima da aiki da yake wa musulunci dukkan mutane su goyi bayansa. Ba a taɓa yi ba a da a tarihi ko ba za a taɓa yi ba daga nan har ƙasa ta naɗe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam, amma mutane sun yi adawa da shi a Makka. Yan garinsu da suke kiransu da suna Al-Amin ƙarshe su ne suka koje shi daga garinsu. Lokacin da ya je wajen Warqata ibn Nawfal, Warqata ibn Nawfal ke cewa ya laitani fiha jaza'a, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka, ina ma ina da rai, ina ma zai zanto ina cikin samartakata da jin karfin jikina lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka. Manzon Allah sai ke mamaki, awa mukhrijiyahum, yanzu za su kore ni daga garin nan? Warqata ibn Nawfal yace ba wanda zai zo da irin abin da kazo da shi face sai ya adawa da shi. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, kowanne annabi an sa masa dan adawa, sai kai dan kana wazi, dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu, ba za a samu ka dan adawa ba. Wannan shine gishirin rayuwa, ka samu ne ya adawa da kai. In ba wannan ma rayuwar ma ba ta dadi. Gishirin rayuwa ya adawa da kai, wani ya hasadar ka, wani ya zage ka ya rage maka zunubi, wani ya maka hasada ya kara daukaka ka. Wai Imam Suyuti bayan ya kammala rubuta littafin Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an, a can kashe sai yayi masa wata wani tazyil da wadansu abiyad, wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi. Yake cewa idan Allah yayi nufin daukaka wata falala da take koye ba a santa ba, in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada. Laula isti'alun nar fi ma jawarat, ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita, ma kana yu'rafu tibu arfil udi, da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta. Amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada me, ina fatan kun fahimta. To haka rayuwa take, dole sai an tafi da wannan, babu yanda za a aikace kowa ya soka, babu yanda za a aikace kuma wato ainihin kowa ya dada abin da ka faɗa. Kuma abin da nake kira ga yan uwana ɗalibai, wannan shine gishirin rayuwa, ka samu ne ya adawa da kai. In ba wannan ma rayuwar ma ba ta daɗi. Gishirin rayuwa ya adawa da kai, wani ya hasadar ka, wani ya zage ka ya rage maka zunubi, wani ya maka hasada ya ƙara ɗaukaka ka. Wai Imam Suyuti bayan ya kammala rubuta littafin Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an, a can ƙarshe sai yayi masa wata wani tazyil da waɗansu abiyad, wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi. Yake cewa idan Allah yayi nufin daukaka wata falala da take koye ba a santa ba, in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada. Yace laula isti'alun nar fi ma jawarat, ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita, ma kana yu'rafu tibu arfil udi, da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta. Amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada me, ina fatan kun fahimta. To haka rayuwa take, dole sai an tafi da wannan, babu yanda za a yi kace kowa ya soka, babu yanda za a yi kace kuma wato ainihin kowa ya dadda abin da ka faɗa. Kuma abin da nake kira ga yan uwa na ɗaliban ilimi, ilimi kogi ne, yana da faɗin gaske, bahrul la sahila lahu, duk yadda mutum ya kai ba zai je makwararsa ba. Da haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi na ne, yanzu ma nake neman ilimi. Duka ban fi kwana goma da dawowa daga makaranta ba na taho na Maiduguri tafsiri. Na yi kwana 40 da wani abu bana nan, kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya, kuma zan koma nan gaba. Har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne. Da haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi, ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa. Kar mutum ya ɗauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makwara, ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura. Dole yana buƙatar bincike mutum ya ƙara himma da kwazo cikin harkar neman ilimi. Da haka wannan shine shawara da nake bamu. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya ine shaida ta cewa kan mutane sun haɗu, to ya tabbatar ya yi kuskure. Khiratu khalqillahi a ban ƙasa bayan annabawa su ne sabon manzon Allah. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce Ubangiji ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani, sai ya ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske, ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi, ya turo shi don ya zanto shi ne khatamun nabiyina, shi ne kuma imamul mursalin ɗinsa. Sai Ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce zuciyar sahabbansa. Da haka sai ya zaɓe su, ya kawo su, suka yi zamani tare da annabi ɗin, suka zanto waziransa, suka aura masa, ya aura musu, suka yi makwabtaka da shi, ya yi makwabtaka da su, suka zanto su suke tare da shi a yaƙin Badar da Uhud da sauransu. Tare da haka, duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi, in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaƙi, to za ka samu guda goma da suka yi saɓani. Dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fiqh na shari'a ya san akwai wannan. Kafin ka sami mas'ala guda ɗaya min masailul ijma', sai ka samu mas'aloli guda goma min masailul khilaf, sai an saba su goma kafin a haɗu su ɗaya. To amma bambanci tsakanin sabaninsu da namu, tunda su akwai kyakkyawan niyya, ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane, ina sabawa wani dan ba dan garin mu bane, a'a, dan shi ne ijtihadi na ya kare sai in saba masa. Kuma da na saba masa bana adawa da shi, ko in ce dole sai ya dawo ya bina ko ni sai na bina shi. Zan faɗi nawan in baje kolin dalilai, shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai, shi kenan mutane kuma su yi hukunci, waye fa ba da dalili mai kwari su ɗauka. Haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali, haka ake tsakanin Abdullahi ɗan Mas'ud da sauran sahabbai. Usman bin Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu, an tambaye Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce raka'a bibi ake, dan ita manzon Allah ya yi. Amma lokacin da Usman ɗan Affan ya wuce zai limanci, Abdullahi ɗan Mas'ud ya bi shi kuma aka yi raka'a hudu tare da shi. Masu tsaye gumi suka je suka ce ba kai kake ba da fita raka'a bibi ake aikin haji ba, ya kun ma yi raka'a hudu ya wuce ka je ka bi shi sallah, yake ta eh har kwanan goye fita wata raka'a bi ake, amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin, li'anna al-khilafa sharrun sabani sharri, yace amma har goye fita wata raka'a bi ce, ma'ana dan na saba maka a wajen fitawa ban zama abokin adawarka ba, haka dan ka saba mun baka zama abokin adawata ba. Imam Shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har zuwa subahi, sai da aka yi kiran as-salatu kan mas'ala daya. Bayan kowa yana kare tashi, ya kawo dalilan kare tashi, da aka tashi wani abun mamaki shi ne, shi ɗayan yana cewa Shafi'i kafi da gaskiya, da na ji dalilanka na gane kafi da gaskiya. Shafi'i yana cewa wallahi ni ko yanzu da na ji naka sai na ji kai ne kafi da gaskiya, saboda domin don Allah ake, don ikhlasi ake. To wannan tsarin shi ya kamata ɗaliban ilimi su tafi. Don haka kar ku taɓa ɗauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake ɗaukan shi a matsayin abokin adawata, ko akwai wani wanda nake ɗaukan shi a matsayin abokin gabata. Dukkan masu wa'azi na sunna ina ɗaukan su a matsayin ƴan uwana ne, illa iyaka abinda kawai nake so ƴan uwa su fahimta, cewa muna da ƴan uwantaka ba shikenan ba za mu yi saɓani ba, kuma cewa mun yi saɓani ba shikenan mu yi adawa ko mu yi faɗa ko mu yi rigima ba. Ina fata an fahimta. Sayyidina Abubakar da Usman da Ali duk sun yi saɓani, kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba. Wannan shi ne kowa ya yi kira zuwa ga Allah. Babbar manufa dai shi ne ya kasance kana yi don Allah, kana so ka raya sunnar manzon Allah. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. fata na Ubangiji Ta'ala ya ji kan mu gaba daya, yayi mana gafara, ya yafe mana kulakulan mu, ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatan mu. Mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku, mu duka cutuka ne da suka shafe mu. Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya samu mu zanto babbar manufar mu shine yaya addini zai ci gaba, babbar manufar mu yaya za a yi barna dinnan ta maimaita tarihin ta na shekaru aru aru da ta rike na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60, ta zanto haske, ta zanto garin Qur'ani da ake zuwa daga ko ina a duniya don a karanci Qur'ani. Yaya za a yi ta hada ta zama garin Qur'ani, garin sunnar manzon Allah? Wannan shine babban fatan mu. Wannan ko babu yadda za a yi mu iya cin nasara a kai sai mun yaki hasada wa juna, sai mun yaki kabilanci, sai mun yaki dukkan wani abin da zai kawo wargajewar al'umma. Mun dauka cewa addinin a gaban mu shi kadai muka sa. Idan muka yi haka, Allah zai sanya albarka cikin da'awar mu. Wallahi tallahi idan bu mu yi wannan ba, Ubangiji Ta'ala sai ture mu gefe guda, sai ya kawo waɗansu kuma sai su yi a gaban gidan ku. Aida ba mu bane ba, waɗansu ne suke yi. An dauka cewa ma ba za a iya saba musu ba. An dauka cewa ba wanda ya sai magana sai wanda suka sa albarka ko sire hula suka dafa kansa, ko ba haka? Sai wannan yazo ya wuce da busi da'awa ba, sai Allah ya kawo matasa zarata. To haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi, muke ganin mun kai wani matsayi, sai muka kauce wa tsarin da muka taho akai na hakikanin sunna, muka shiga sarrai da biyan bukatun zuciya. To fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ina muna fatan alheri gaba daya. Ina fatan ku yi mun afuwa. Duk wanda na yi wa ba daidai ba ya yafe mu. Duk wanda na yi wa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace ko namiji, ko wanda na sani ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa, ko malami ko sauran mutane, duk wanda na yi wa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa, da wanda na sani da wanda ban sani ba, da mace da namiji, da na kusa da na nesa. Ina fatan kuma dukkan mu mai wa juna addu'o'i na fatan alkhairi. Yana daga cikin abin da zamu rufe tafsirin mu da shi, akwai wata ƴar uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri. Mijinta ya gudu ya barta, an rasa ko ina yake, ya ce shi dan Borno ne, ta zo nan an yi ta neman sa a Maiduguri ba a gan shi ba, ba a ji labarin family din su ba. Kuma ita musulunta ta yi asalinta, duk danginta gaba daya suna jihar Plateau kuma duk Kristiyani, amma ta rike musulunci da karfi. A wannan lokaci tana da yarinya guda daya a hannunta, sannan kuma da ciki na wani dan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi. To a lokacin nan mai yadda ita Jos cewa tunda ta fi kusa da can, na yi waya ga yan uwa da ke Jos cewa dan Allah a bincika idan an san abinda ta faɗa gaskiya ne, da Allah a rike ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu. Cikin ikon Allah suka rike ta har ta haihu, har ma yaron ya wayo, ko ba tare da an dace da inda miji yake ba. Sannan kuma sai ta sake zuwa nan, da ta zo nan gurin ba, muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata, wata baiwar Allah ta rike ta zuwa wani lokaci, kuma dai sauran mata suka tallafa mata. To a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure, kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta, don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a rufe tafsirin nan. Don haka fatan mu cewa Ubangiji Ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure. Don haka ni yanzu ne alwalinta, shi kuma Malam Ahmad shi ne alwalin angon, Malam Ahmad Abdulkadir. Gashi na malam ba shi waje mana ya matso kusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ja'far Mahmud Adam, wanda nake wakilcin auren Aisha, na aurar da ita ga Malam Uthman, Malam Abdurrahman, Malam Abdurrahman, na aurar da ita ga Malam Abdurrahman bisa ga sadaki naira 10,000. Yayi maka?
Ni Ahmad Abdulkadir da nake wakilcin Malam Abdurrahman na karba masa
a bisa ga wannan sadaki.
Kwarai.
To alhamdulillah, jama'a kun sheda, jama'a kun sheda. Allahumma in اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين يا الله كسني البركة اتكين اولانسو يا الله كباسو زمن لافيا يا الله كباسو ذرية تقلي يا ابنجدي كتاشيسو كي ايماني يا الله كباسو ذرية تقلي كتاشيسو كي ايماني يا ابنجدي وان دسكي سنسي اولي باسو دهالي الله باسو وان دسكي دسي سكي سنقاري الله باسو يكون كارو يا ابنجدي وان دسكي سن اولي تكين ماتاي الله كهدا سدى مزاجي نقلي ماسو سن اولي تكين سماري مرسا اولي يا الله كباسو اولي يا مكرنتا دسكي نيوم مكرنتا كوچن جربا الله كباسو نصرا وان كاسوا دسكي بكاتن چن نصرا كن كاسوان چن سو الله تيمكي سو دم مي نيمان بكاتا تار هيري الله تيمكا مسا يا ابنجدي دم مي نيمان بكاتا الخيري اتكين مو الله كبيا مسا يا ابنجدي كبيا مان بكاتمو يا ابنجدي كبيا مان بكاتمو اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجدي كسنج البركة تكي إلى ممو يا أبنجدي كسنج البركة أكاسوانتم يا أبنجدي كسنج البركة أيكم يا أبنجدي كسنج البركة أسناؤهم يا أبنجدي كسنج البركة أجلوكم كسرمو كبام زمن لافيا كفتد ككاري مدى كفتتنا زمني مود يا أم ككاري مدى كفتتنا زمني دكا وندي كتيم كام مسلنجي كود دو كيرسا كود إلمنسا كود صناعسا كود قري واتسا ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zurriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke fada da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu fahimta bane Allah kare musulmai daga sharrin su ni جعفر محمود آدم وإذ الإسلام والمسلمين وإذ الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأهم حوزة الدين يا رب العالمين يا الله كسني البركة أتكين أولانسو يا الله كباسو زمن لافيا يا الله كباسو ذرية تقلي يا أبنجدي كتاشيسو كي إيماني يا الله كباسو ذرية تقلي كتاشيسو كي إيماني يا أبنجدي وان دسكي سنسي أولي باسو دهالي الله باسو وان دسكي دسي سكي سنقالي الله باسو يكون كارو يا أبنجدي وان دسكي san aure cikin mataye Allah ka hada su da mazaje na gari masu san aure cikin samari marasa aure ya Allah ka ba su aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka ba su nasara wayan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji duk mai neman bukatan alheri a cikin mu Allah ka biya masa ya ubangiji ka biya mana bukatun mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا أبنجدي كسنج البركة تكي إلى ممو يا أبنجدي كسنج البركة أكاسوانتم يا أبنجدي كسنج البركة أيكم يا أبنجدي كسنج البركة أسناؤهم يا أبنجدي كسنج البركة أجلوكم لكسر kabamu zaman lafiya ka fitar da ka kare mu daga fitintunan zamani mu da ƴaƴan mu ka kare mu daga fitintunan zamani dukkan wanda yake taimaka wa musulunci ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da sana'arsa ko da ƙwarewarsa ko da aikin jaridansa ko da mukaminsa ya ubangiji ka taimake shi ya ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa ya ubangiji ka sa albarka cikin zurriyarsa ya ubangiji ka sa a samu cikin yayansa wanda zai aiki sama da nashi ya ubangiji ka sa a cikin yayansa a samu wanda zai aiki sama da nashi duk wanda suke taimaka addinin musulunci Allah taimaka musu waɗanda suke fada da musulunci in masu fahimta ne Allah ganar da su in ba masu ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين يا الله كسنج البركة أتكين أولانسو يا الله كباسو زمن لافيا يا الله كباسو ذرية تقلي يا أبنجدي كتاشيسو كي إيماني يا الله كباسو ذرية تقلي كتاشيسو كي إيماني يا أبنجدي وان دسكي سنسي أولي باسو دهالي الله باسو وان دسكي دسي سكي سنقالي الله باسو يكون كارو يا أبنجدي وان دسكي سن أولي تكين ماتاي الله كهتا سنة مزاجي نغري ما سن أولي تكين سماري مرسا أولي ya Allah ka basu aure yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba Allah ka basu nasara wayan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su Allah taimake su duk mai neman bukata ta alheri Allah taimaka masa ya ubangiji
to bayanin bankwana kenan muke sauraro a cikin wannan kasuwan mai albarka mai taken bankwana da guni da sauran kasakasan da ka iya biyo baya a cikin wannan CD mai albarka. To bayan bayanin bankwana a Maiduguri, yanzu za mu leko wannan jihar Kano mu ji jawabin da Sheikh Malam Jafar Muhammad Adam ya gabatar na ƙarshen nasihasa, har ma a ce keke cewa nasiha ta ta ƙarshe. Za ku ji daga bakin malamin, ba da bata lokaci ba. Malam bismillah.
Mana da shugaba na gari mai alkhairi mai nagarta wanda zai taimaka wa al'umma wajen samun zaman lafiya da tsaro, addini ya daukaka a zamanin sa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matashi ya ta gaba, yanzu gashi mun ji matsayin zabe a musulunci. Hakkin da ke kan wanda zai yi zaɓe, siffofin wanda za a zaɓa, sannan hakkin da ke kan wanda aka zaɓa. Azama gallahu, in ga kula za a ga duk wannan abin da aka ambata ba lalle ba ne ba a same shi ba a irin wannan zamanin namu, kuma ana iya samunsa. Malam me za ka ce? Ma'ana Sheikh Jafar Mahmud Adam. Amma mun ci goma rakna baka kai hakuri a dawo waye da kike tafiya daga bulaguro yake.
Allahu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmid din wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. A hakikanin gaskiya bayan jawaban da muka ji daga wajen malamai da suka gabata, tun daga kan Malam Nazifi da Dr. Muhammad Sani da Malam Amir Ibrahim Daurawa, ban tsammanin akwai wani gibi da suka bari wanda yake bukatar a cike shi. Sun baiwa wannan maudu'i hakkinsa, tunda ba maudu'i ne na wa'azi ba, maudu'i ne na tunatarwa dangane da waɗansu ɓangarori a daidai lokacin da muke dab da jajiberin zaɓe. Don haka abinda zan faɗa zai zama a takaice, dan karɗin faɗe shi da yawa ya zama maimai kan abinda suka faɗa, domin ba su kyale kowace gaba ba. Shi shugaba wanda yake amsa sunan shugaba, akwai haƙoƙi da suka rataya a kansa wanda zai kare wa mutanen da yake wa shugabanci. Waɗannan mutane da yake wa shugabanci su duka da waɗanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba. Domin da aka ce ga gwamnan jihar Katsina, sai aka samu kashi 51 na jama'ar jihar Katsina sun zaɓe shi, 49 ba su zaɓe shi ba. Lokacin da ya hau karagar mulki zai kare haƙƙin duka su duka ne 100% ɗinsu, ba na 51 da suka zaɓe shi ba. Idan aka ce ga gwamna a Kano, kashi 52 sun zaɓe shi, zai kare haƙƙin dukkan jama'ar Kano ne, hatta na 48 ɗin da ba su zaɓe shi ba. Wannan wajibi ne shugaba ya lura da wannan. To muhimman abin da shugaba zai kare wa al'umma na haƙoƙi a matsayin shi na musulmi, farko dai dole ya kula da addinin al'ummar da yake wa mulki, tataccen addininsu wanda babu garwaye a ciki, ya tsire musu shi. Saukakken addinin da ba a sirka shi da son zuciya ba, yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, madararsa babu garwaye. Wajibi ne ya tsire wa mutane wannan, kuma lokacin da zai kare wa mutane addinin ba shawarwarinsu zai bi ba, abinda suka zaɓa a matsayin addinin ya kare musu, zai tuntuɓi ayoyin Alƙur'ani, shin menene addini, ya tuntuɓi ingantattun hadisai, menene addinin, wannan abin da ya tabbata ta hanyar Qur'ani da hadisi shi zai karewa al'ummar dan shine asalin addini. Dan ya kare addini wajibi ne ya bude kofofi na kira zuwa ga addinin ga malaman da suka karanci addinin. Dan ya kare addinin wajibi ne ya rufe dukkan wata kofa da za ta yada wata aqida da ta ci karo da koyarwar addinin. Dan duk wannan yana cikin bada kariya ga addinin. Wajibi ne ya kasance tsarin karantarwa a makarantun da ke karkashin jiharsa, in gwamnan jiha ne ko karamar hukumar sa in chairman ne, ya kasance tsarin karantarwar an shigar da addinin kuma gyararren addinin wanda dai babu garwaye a cikinsa. Wajibi ne shirye-shirye na kafofin yada labarai, rediyo da talabijin, abinda duk za a yada ya zanto bai ci karo ba da koyarwar addinin. Wannan shi ne wajibin farko, haƙƙi na farko da talakawa suke da shi akan shugaba ya tsare musu addininsu. Sannan wajibi ne ya tsare musu rayuwarsu ta yadda za su iya barci har da munshari a gidajensu, ta hanyar samar da tsari na tsaro mai inganci, ta hanyar kame hannun duk waɗanda aka san kai kawo ɗansu a cikin jama'a zai zama barazana ga rayuwar jama'a, ta hanyar zartar da doka da oda kan dukkan mutumin da yake wa doka ɗin karen tsaye. Duk wanda ya firgitar da wani ya hana shi barci a kowane dalili, ko dalilin karɓar dukiyarsa, ko dalilin musu da tankiya da jayayya, ko dalilin kabilanci, ko wani dalili na daban, to ya kasance wannan shugaba ya hukunta wannan da ya hana wani barci ko su wani barci. Wajibi ne shugaba ya tsarewa mutane hankulansu, ya yaƙi dukkan wani yunƙuri na yaɗa kayan maye a tsakankanin jama'a. Dukkan abin da idan an sha za a bugu zai kawar da hankali, zai sa zukata su rinka ba da saƙo ba daidai ba ga masu su, to wajibi ne shugaba ya yaƙi wannan abin, ya yaƙi masu fatocin shirki, ya hana su sakat, kada ya saka musu mara ta yadda za su fi tsara. Don hankali ɗaya ne daga cikin abin da yake mai kima a ma'auni da mizani na shari'ar musulunci. Wajibi ne shugaba ya karewa mutane hankulansu. Sannan wajibi ne shugaba ya karewa mutane dukiyoyinsu, ya tsare musu dukiya, ya bude hanyoyin samar da dukiya, ya toshe dukkan wata kafa ta almubazzaranci da dukiya, da barnata dukiya. Dukiyar talakawan da ke hannun shi ya alkinta ta, ya gudanar da ita ta hanyar da ta dace, kar ya kashe komai sai bisa ga haƙƙi, domin duk abin da ya kashe ko ya rantsa ido wani ya kashe sai Allah ya tambaye shi akai ranar tashin kiyama. Duk abin da ya salwantar ko ya baiwa wani dama ya salwantar a gobe kiyama sai ya bada ansa a gaban Allah. Za a auna a gane ya haɓaka dukiyarsu, idan a kwatanta yadda kasuwanci yake kafin zuwansa da halin da kasuwanci yake ciki bayan zuwansa. Masana'antun da ake da su a jiharsa kafin zuwansa da kuma waɗanda ake da su bayan zuwansa, ƙaruwa suka yi ko raguwa suka yi. Adadin masu aikin yi kafin zuwansa da adadin marasa aiki bayan zuwansa, ƙaruwa abin yayi ko kuma yaya yayi. Adadin ƙwararrun mutane masu sana'o'i daban-daban, yadda ake da su kafin zuwansa da halin da ake ciki bayan zuwansa, shi da kanshi zai auna wannan, ya yi wa kansa hisabi tun kafin ranar da za a yi masa hisabi. Shi da kanshi zai nemi shawarar mutanen kirki ƙwararru a fannonin rayuwa daban-daban, waɗanda za su gaya masa gaskiya, ba waɗanda za su yi masa fadanci da tumasanci ba, waɗanda suke son su tsira su da shi a gaban Allah, ba waɗanda suke so su yaudare shi ba, su fake shi yadda ɗan dambe ke fakar abokin dambansa ya naushe shi ya kwantar da shi, ba haka suke masa ba, sukan faɗa masa gaskiya ko da ita yake so ya ji ko ba ita yake so ya ji ba. Wajibi ne shugaba ya tsare mutuncin mutane, dukkan waɗannan haƙƙoƙi ne na talakawa, ko sun nema ko ba su nema ba, Allah ya tabbatar musu da su a shiryance. shi kuma wajibi ne ya tabbatar musu da waɗannan haƙoƙin. Sannan su talakawa akwai haƙƙi da shugaba yake da shi a kansu, wajibi ne su yi mashi da'a da biyayya cikin duk abin da ya kawo na tsari ko doka wanda bai saba wa Allah ba, bai saba wa manzon Allah ba. Amma idan ya kawo wani tsari ko wata doka da yake saba wa Allah ne miraran, saba wa manzon Allah ne a zahiri, to wannan babu wata da'a da za a yi masa. Domin manzon Allah ce la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla, ba a yin da'a ga dukkan mutumin da bai yi wa Allah da manzansa ba da'a. Sannan wajibi ne talakawa su zanto masu ikhlasi ga shugabansu. Abinda ake nufi da ikhlasi, mu'amalanta sa da tsarkin zuciya ba tare da mugunyar zuciya ko mummunan tunani ba. Abinda ya dace da daidai su yi masa addu'a ta gari, Allah ya taimake shi a kai su karfafe shi ya samu nasarar da yi, kuma ya ƙara wannan daidai din. In ya manta da alheri su tunatar da shi, in ya tuna zai aiwatar su taya shi har ya kai ga cin nasara. Idan kuma ya yi kuskure, a isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace, ba tare da la'anta ko tsine masa albarka ba. Wannan da haƙƙi ne da shi shugaba yake da shi akan talakawansa. Waɗannan al'amura dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan an bi su za a sami ingantacciyar rayuwa a tsakankanin jama'a. Don haka ya'yan uwa musulmi, abinda zan faɗa a nasihata ta ƙarshe shine, ya kamata mu ji tsoron Allah mu duka, mu da za mu yi zaɓe da kuma su waɗanda za a zaɓa. Asalin zaɓen nan malamai sun yi mana bayaninsa. Dukkan mutumin da za ka zaɓa, to ya zanto ka zaɓe shi ne ba don maslahar ka ba kai kaɗai, sai don maslahar al'umma gaba ɗaya. Akwai mutanen da suke fama da ƙuncin tunani, waɗanda su abinda suke ganin bai suka samu a ƙarƙashin ɗan takara domin su ce a zaɓe shi, me suka rasa domin su ce kar a zaɓe shi. Inda ɗan takara zai zo ya bani miliyan goma ni kaɗai a matsayina na Jafar, amma ya ha'inci jama'ar da yake wa mulki ta hanyar sauran bukatunsu, wanda kuma a treasury na gwamnati akwai kuɗaɗen da za a yi wannan bukatun, amma ya ƙi yi, ni kuma in kalli miliyan goma nan in ce ku zaɓe shi, to na ci amanar kaina kuma na ci amanar ku talakawa bayan Allah, shi kuma shugaban na ha'ince shi. Inda shugaba zai hana ni ko kobo, amma ya zanto kuɗaɗen da ya karɓo daga gwamnatin tarayya ya aiwatar da su ta hanyar da ta dace, to wajibina ne in kiraye ku cewa ku zaɓe shi. Ba a ɗaukan ma'auni na cewa ni me na samu ko me na rasa. Masu irin wannan su ne waɗanda suka jahilci addini, suka jahilci rayuwa. Domin wannan shi ne abin da ya kai Najeriya cikin halin kakanikai. Ganin in amfana ni kaɗai ko mu waɗansu 'yan surari da za a buɗe mana wata ƙofa mu samu kuɗi, shikenan sai mu yi shiru. Mun san abin da shugaba yake ha'inci ne, amma sai mu ɗore masa girbi. Hasali ma mu rinka kururu ta jama'a cewa dole su goyi bayansa, ba dan komai ba sai dan abin da muka samu samanin baksin da rahimu mahduda, wani dan abin da bai taka karamu ballantana ya karya. To wannan kuntataccen tunani ne, kuma rashin hangen nesa ne, rashin sani ya kamata ne. Kullum zaka kalle mu, mu duka bai muka samu, ba wai ne kaɗai mai na samu ba, ko mu 'yan tsirari bai muka samu. Kuma kai kullun shugaba ka kalli mutumin da yake kushe ka kamar yadda malami na ɗazu ya faɗa, abinda ya faɗa ƙarya yake ko gaskiya ne? In ƙarya yake yi ba faɗuwa kai ba ci gaba kai, in gaskiya yake yi ha kuma ba faɗuwa kai ba ci gaba kai. Domin in ƙarya yake maka kage ma zai kankare maka zunubinka a sakamakon ya zarge ka kan ƙarya. Idan ko gaskiya yake yi to ya maka gata, sai ka duba wannan abin ka gaya za ka yi ka gyara, wanda galibi 'yan siyasar mu ba sa son haka. Sannan kuma matasa su lura da yadda ake amfani da su, kuma yadda za a ci gaba da amfani da su. Ɗazu-ɗazunan na shigo Kano, don na shigo nan ana sallar magriba, waɗanda suka zo kamfen aka yi yawo da su cikin gari suna komawa, ka ga yara akan a kori kura sama da mutum 50 daga garin su kai ka san ba su yi azhar ba ko da asar, kuma galibin su an ba su kayan maye sun sha sun bugu, mota tana layi suna ihu suna rike da hoton wane sai wane sai wane sai wane. Su waɗanda suke ba da kuɗi a hakan a ciki babu ƴaƴansu fa, ƴaƴansu suna manya-manyan makarantu ko na cikin gida ko na ƙasashen waje, babu ƙannansu, babu ƴaƴan yayyansu ko ƴaƴan ƙannansu a ciki. Wannan shi ne hakikanin cin amanar al'umma, wannan shi ne hakikanin rashin mutunci. Ka haukata ƴaƴan talakawa bayan ka yunwatar da su, bayan ka jahiltar da su ba ilimin addini babu na rayuwa, su kashe awa 12 suna dakon hotunanka kan kana son ka tsaya zaɓe a wani mataki na zaɓe a kan abinda za a ba su wanda bai wuce naira 300 ba ko 350. Hakika wannan cin amanar al'umma ce, saboda haka nan gurin ya kamata ya hatar duk wanda za mu zaɓa kar mu kalli me ya ba mu, mu kalli dacewarsa da cancantarsa. Duk wanda ya dace ya cancanta shi za mu zaɓa, ko ya ba mu kuɗi ko bai ba mu ba. Duk wanda bai cancanta ba, ko ya ba mu fan taɓa sama, mu kayar da shi. Wannan shi ne gaskiyar labari. Amma in kuka tsaya da jahilci da ƙuntatacciyar ƙwaƙwalwa, ni an bani kaza, a'a ni na ci kaza, na ci gajiyar kaza, to wannan tunani ne na ci baya, ba tunani ne na mutumin da ya san abin da yake ba. Abin haushi da takaici, hatta waɗansu daga cikin waɗanda suke magana da yawon addini akwai masu irin wannan ƙuntatacciyar tunanin, yakan auna me ya samu don ya goyi bayan abu kaza, ko mai ya rasa don ya ki goyon bayan wannan abu. A hakikanin gaskiya, inda an neme ni shawara tun farko, ni da ba sai na yi magana ba, domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar, don haka mintunan da aka ɗaya ba mun sun riga sun wuce, dole in taka burki a nan gurin. Ubangiji ta Allah ya mana gaban katar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan ita ce nasihar malam ta ƙarshe. Da fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Allah ya ji kansa ya kyautata bayansa. Darul Hadith Islamic Cassette. To bayan jihar Kano kuma sai mu tafi Bauchi mu ji irin gudunmuwar da malam ya bar a Bauchi da kuma irin nasihu da malam ya gabatar a Bauchin. Ba da bata lokaci ba, malam bismillah.
Ni ban dauka mintunan da muka yi mun yi sai da na duba na gawa ko na mara gogo tana hararata. Ya kamata sai mun tsaya tun minti 10 baya. To amma yanzu mun yi kamar awa 1 da minti 40. To idan muka yi minti 20 nan gaba mun yi awa 2 kenan. Wato ya rama an samu kasar bi kenan 60. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Ubangiji ta Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada mu duka. Abinda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana. Me nake so in faɗa jiya wanda jiya ban faɗa ba sai yanzu? Ya ƴan uwa musulmi, yana daga cikin manufofi na shari'ar musulunci da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kare al'amura guda biyar. Abu na farko tsare addini din kanka, abu na biyu tsare rai, ita mummuni. Mummunin nan ko ɗan birni ko ɗan ƙauye ko mace ko namiji, datti da mai shekaru ko ɗan tsakatsakiya ko ma ɗan menene, inda mummuni ne kuma kisan ya zanto da ganganci. Siffa ta kisa na ganganci da malamin ke bayarwa, ka ɗauki abinda a al'adanci ya iya yin kisa, ka nufarci mutum da shi bisa ga niyya, ka aiwatar da wannan abu a tattare da shi har kuma ya mutu, wannan shi ne kisa. Ko ka harbe shi, ko ka sare shi, ko ka soke shi, ko ka jeho shi daga kan dutse, ko daga kan wata bishiya, ko ka hankaɗa shi wani rami, ko ka dulmiya shi cikin ruwa, ko ka sa masa wata guba da za ka yi poisoning ɗin shi ya ci ko ya sha har ya mutu, duk wannan yana cikin siffofi na kisa da ganganci. To menene sakamakon? Fa jazaa'uhu jahannam, sakamakon mutum wutar jahannama. Khalidan fiha zai dawama. Kaga wannan wutar jahannama sakamakon na farko kenan. Na biyu, wa ghadiba Allahu alayhi, sannan Ubangiji ta'ala ya yi fushi da shi, wa la'anahu, ya tsine miki albarka, wa a'adda lahu azaban azima, kuma wato ainihin ya yi masa tanadi na azaba mai girma. To kada tanadin azaba mai girma don Allah ɗan ababe guda uku, wani ɗaya ne mutum zai iya jurewa? Babu ɗaya da mutum zai iya jurewa. Kaga wannan hanya ce ta munana kisa ɗin da gangane. Sannan kuma wani abu na biyu da aka munana kisa da shi, wato ainihin shi ne nuna kashe rai da gangan baya cikin siffar mummuni. Dan Allah ya ambaci laifuka guda uku wanda yake mummunai ba sa yi. Wannan ya zana wannan cikin suratul furqan lokacin da yake lissafa siffofin mummuni. Wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar.
Wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
يتي سولي وقت اندباسا كلا ونشار الله kari kenan ba ta shirka sannan wala ya kasu dunin nasar lafi haram Allah illa bil haq ba ta kace rai wanda Allah ya haramta kisanta sai da gaskiya sannan wala ya zunun ko ba ta zake mazna sai Allah ce wa man yafa'al zalika yalqa asama wanda duk ya aikata haka zai ci karo da azabar ubangiji yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana za an nan ka masa azaba ranar tashin kiyama zai dawoma a ciki yana kaskantacci illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki kikkiawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to irin wannan Allah zai musanya mummunan aikin su zuwa ga kikkiawa to anan gurin kaga ba safar mummune bace bai san kai da kai manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace za a zo da wanda aka kashe a ranar tashin kiyama yana rike da wuyan wanda ya rike zai kashe shi wa audajuhu taskhabu daman wannan jijiyoyin guda biyu da suke furzar da jini a wannan lokacin zai tashi suna furzar da jini yana rike da wanda ya kashe shi har yaje da shi gaban Allah yace ya ubangiji sal hadha lima katalani tambayi wannan mene ya kashe ni tambayi ya ubangiji mene ya kashe shi da wani dalili dalilin kabilanci dalilin gari dalilin jam'iyyar siyasa dalilin fati dalilin zabe tambayi mene ya kashe ni wannan ba karamin abu bane ba yayin uwa mene ya kashe ni wannan ba karamin abu bane dalilin kabilanci dalilin gari dalilin jam'iyyar siyasa dalilin fati dalilin zabe tambaye shi mene ya kashe ni wannan ba karamin abu bane ba yayin uwa mene ya kashe ni wannan ba karama abu bane ba manzo Allah yake cewa dubiya da abin da ke cikin ta tarwatsi a neme ta a rasa shi yafi sauki a wurin Allah sama da sarayar ran mummuni guda daya ɗaya daga cikin sahabbai ya je ya yi tawafi a cikin ɗakin Ka'aba ya kalli Ka'aba yake wa Ka'aba magana ai ya san Ka'aba bango ne ba ta ansa magana amma irin abin nan ne da ake cewa iyyaki ali wasma iyyajara bana da ku nake ku fahimta yace ya ke Ka'aba na san ke ce mafi darajar wuri a wurin Allah ya kai ɗakin Ka'aba kai ne mafi darajar ɗaki a wurin Allah amma wallahi ran mummune ɗaya ya fi ke Ka'aba a wurin Allah kun ga anan gurin babbar musibar da ta taso mana a sakamakon zabe ta yadda wato ainihin jama'a kowa ya wasa wuka da makami sai ya yi rigima a dalilin siyasa wannan ba karamar musiba bace ba wannan ita ce mafi munin siyasa da muka taba samun kanmu a ciki ni na dauka cewa abin ya tafi Kano ne ko Maiduguri sai da na zo bautan kan naga da labarai muna na wanda suka tayar min da hankali wallahi na taba dauka abin da na dauka cewa Bauchi yana wurin da yafi ko ina siyasa mai tsafta amma abubuwan da suka rika faruwa a waɗannan yan kwanaki sai da galibin yara suka tarwata suka zama yan sarasuka wannan ba karamar musiba bace ba wannan ba karamin bala'i bane ba bala'i ne ba kankane ba a nan gurin za a yi rashin rai a nan gurin za a yi rashin hankali domin babu yadda za a yi mutum ya iya ɗaukan makami ya je ya saru wani ko ya kashe wani ko ya soki wani
sai bayan ya sha kwaya ya gusar da hankalinsa. Sannan wajen raba wani da ransa a iya rasa dukiya, waɗannan makasudi guda biyar na musulunci an rusa uku, an kashe rai, an rasa hankali, sannan an rasa mai dukiya, wanda dukkaninsu kowane ɗaya so ake a tsare shi a musulunci. Saboda haka wajibinmu ne, wajibinka ne, wajibina ne, wajibin kowa da kowa ne. Me za ka ce wa Allah, me zan ce wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da ƙarancin shekaru, da ƙarancin ilimi, da ƙarancin hangen nesa, kuma na ba su wani abin da zai gurɓatar da hankalinsu, na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku sari wani danni, me zan je faɗa Allah ran tashin kiyama? In da gaske ne in sa ɗana a ciki mana, in sa ƙanina a ciki mana. Sannan wajen raba wani da ransa a iya rasa dukiya, waɗannan makasudi guda biyar na musulunci an rusa uku, an kashe rai, an rasa hankali, sannan an rasa mai dukiya, wanda dukkaninsu kowane ɗaya so ake a tsare shi a musulunci. Saboda haka wajibinmu ne, wajibinka ne, wajibina ne, wajibin kowa da kowa ne. Me za ka ce wa Allah, me zan ce wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da ƙarancin shekaru, da ƙarancin ilimi, da ƙarancin hangen nesa, kuma na ba su wani abin da zai gurɓatar da hankalinsu, na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku sari wani danni, me zan je faɗa Allah ran tashin kiyama? In da gaske ne in sa ɗana a ciki mana, in sa ƙanina a ciki mana, me zan je faɗa Allah ran tashin kiyama? In da gaske ne in sa ɗana a ciki mana, in sa ƙanina a ciki mana. Wajibin kowa da kowa ne. Me za ka ce wa Allah, me zan ce wa Allah in na ɗauki waɗannan mutane matasa masu ji da ƙarancin shekaru, da ƙarancin ilimi, da ƙarancin hangen nesa, kuma na ba su wani abin da zai gurɓatar da hankalinsu, na ce ku je ku kashe wani ko ku yanka wani ko ku sari wani danni, me zan je faɗa Allah ran tashin kiyama? In da gaske ne in sa ɗana a ciki mana, in sa ƙanina a ciki mana. Waɗannan ababai ya 'yan uwa sun kai matuƙa wajen muni, sun kai matuƙa wajen muni. Kuma wallahi ku abinda nake nufi da ku, ina nufin ku masu saurare na, ku masu sha'awar addini, ku ka a wannan zamani na al'ummar manzon Allah, zaɓaɓɓu na al'ummar manzon Allah, mutumin da ya kulla alaƙa tsakanin shi da masallaci, ko dai yaje sallah ko dai yaje juwazi. Saboda haka ku ne za ku yi taron dangi wajen faɗakar da juna, da dangi, da ƴan uwa, duk waɗannan yara da suka samu kansu a cikin wannan hali, ƴan uwanmu ne, kannanmu ne, ƴaƴan yayyenmu ne, ƴaƴan kannanmu ne, makwabtanmu ne. Sannan mu ne muke yin hasara idan an yi wannan tare-tare Bauchi. Ba wani ɗan Bendel da aka kashe, ba wani ɗan Bino da aka kashe, ɗan Bauchi ne zai kashe ɗan Bauchi, musulmi ne zai kashe musulmi. Wani abin takaici da na gani, wata takarda da aka yi aka wani daga cikin fitattun mutane, yana zuwa nan masallacin ba muna sallah da shi, ana mata barazana shi da ƴaƴansa da zuriyarsa cewa a wannan zaɓen sai an ga bayansu. Masu wannan barazana ko musulmai ne? Abin takaici ne wannan, abin baƙin ciki ne. Na jiya sama da sha biyun dare ban yi bacci ba. Saboda haka ƴaƴan uwa musulmi, wajibi ne mu kalli waɗannan ababai, waɗannan yara a ja hankalinsu a faɗakar da su. Mulki a hannun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya riga ya kaddara wa zai ba, ya riga ya kaddara shekarun da kowa zai akan mulki. Yunkurin in kwace a hannun wani ba zai ta nasara ba sai lokacin da Allah ya ga dama ya kwace. Yunkuri in hana wani yi ba zan iya hana shi ba sai in Allah maɗaukakin sarki bai kaddara ya yi ba. Da haka wajibinmu shi ne mu kalli abin mu sashi a mizani na shari'a. Ka nema ba laifi ba ne ka nemi mulki ko ka nemi kuɗi ko ka nemi sarauta ko ka nema, amma ka nema ta hanya mai tsafta, ba ta hanya ta kasanta ba, ba ta hanyar da za ka keta ta cikin jinin ƴan uwanka musulmi ba. A ce maka ga kujerar can, amma sai ka mutu kogin jinin su wani da wani, sannan ka kai kanta ka ce ba komai, ka bi waccan siyasa ta ƴan uwan Annabi Yusuf, ta kono ba da yin kauma zaliyin, bari in yi daga baya na yi su gifari da sai kake wa Allah in ka faɗa haka, bari in sa a yi kisan, bari in sa a yi ta'addancin, bari in sa a sha kwayar daga baya na yi su gifari. Duk mutumin da ya wannan ka tsaye kewa Ubangiji. Wa yake baka tabbacin cewa idan ka yi haka za ka ci nasara? Wa yake baka tabbacin cewa in ka ci nasara an tabbatar lalle idan ranar ta zo za a rantsar da kai? Wa yake baka garanti din an rantsar da kai da safe ko ba za a ɗauki makarantar ka ba da makarar ka ba da latsar? Duk waɗannan ababe ya kamata mu kalla ta mizanin shari'a. Da haka yayin uwa, a hakikanin gaskiya wannan babbar matsala ce. Na yi hutu babin juma'a akan haka a Kano, waɗansu na yi su a Maiduguri, dan da mai Maiduguri ma na ga abin can ma ya kazanta. haƙina ne a kaina, haƙina a kaina in faɗa muku wannan, haƙina a kaina in faɗa muku abinda na yi itikadin shi da gaskiya. Amma ba ni da iko in tusa muku shi a cikin zukatanku da ƙarfin tsaya, wannan sai daga dakatar ɗan Ubangiji. Abinda wani malami mai hikima ke cewa, yace abinda ke wajibi a kanka, an tako da mata a taƙidu annahu sawab, ka faɗa abinda kake ƙudiri a zuciyarka cewa shi ne daidai. Amma ba wajibin ka bane ba, kuma sai ka isar da shi cewa daga zukatan mutane wannan gaman ka tarɗan Ubangiji ne. Don haka ƴaƴan uwa, wannan abu da ke tafe ya kamata mu sake nazari, ya kamata mu kalle shi a natsi, kar mu jefa kanmu cikin abin da zai jawo mana fushin Ubangiji, kuma kar mu bari wani ya amfani da mu don cimma manufarsa tashi ta shi kadai, ko cimma manufarsa su kadai, su ƴan tsirarinsu. Mu yi abin da zai nemo mana yardan Ubangiji.
To a yanzu ba da ɓata lokaci ba, zan sa da ku da kaseti na gaba a cikin wannan CD mai albarka, wato Ishara daga Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam.
Kamar ba mu da manufa, kamar mu ba mu ne ma ake waso kanda za a yanka mu ba. Lokacin da na yi hudu ba cikin almajirai da muke karatu, wani muka yi ta musayar text da shi, sai da muka yi extending text wajen goma sha, yana zagi na, ina masa bayani shi ya yi zagi ne, kuma wayar da kansa in ce kaza za ka ce ya yi zagi, zagi fi sosai da shi aka yi hudu bar yana sauran gaba. To wanda ita ce al'ummar da muke cikinta fa, ita ce al'ummar da muke cikinta, illa man rahima rabbuka, sai waɗanda kawai Allah ya ji kansu. Da ya karshe da na tashi masa banbalasta na ce kaga, idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi don kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini fallasan maka ya fata ma shandar ka da kake ado da ita. Cikin almajirai da muke karatu, wani muka yi ta musayar text da shi, sai da muka yi extending text wajen goma sha, yana zagi na, ina masa bayani shi ya yi zagi ne, kuma in wayar da kansa in ce kaza za ka ce ya yi zagi, zagi fi sosai da shi aka yi hudu bar yana sahun gaba. To wannan bai ita ce al'ummar da muke cikinta fa, ita ce al'ummar da muke cikinta, illa man rahima rabbuka, sai waɗanda kawai Allah ya ji kansu. Da ya karshe da na tashi masa banbalasta na ce kaga, idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi don kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini fallasan maka ya bata ma shandar ka da kake ado da ita. Dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni kan jini fallasan maka ya bata ma shandar ka da kake ado da ita.
Kullu nafsin za'iqatul maut, kullu nafsin za'iqatul maut, wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnah wa ilayna turja'un.
Idan suka ce wai in ka mutu an huta, Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, bamu taba mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala, bamu taba tabbatar wa da wani dan adam dawwama a doran kasa ba, ba wanda zai zo shekara malala gashin tinkiya, kowaye shi sai ya mutu, in ka kashe sai ka mutu, in ma baka yadda zaka mutu ba sai ka mutu, in ma ka yadda zaka mutu sai ka mutu, dan haka gara ka yadda za ka mutu, kuma ka mutu akan imani da nagartacciyar aqida. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahum al khalidun, shi in kai ka mutu ko a kashe ka su sai su tabbata, su ma inda ka tafi sai sun tafi, kuma irin da ka je sai sun je, kuma sai kun tsaya ranan tashin alkiyama, sai an yi ainihin wato hisabi, ainihin wato sai an tsaida sikeli na gaskiya na adalci. Wa nada'u mawazinal qist
liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin.
Ubangiji ta'ala ya ce wa nada'u mawazinal qist, mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala, ranan tashin alkiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun,
la yanfa'u malun wala banun, الله بقلب سليم.
كرمو نانا تكرمو جودا دعب يشافا ko gwamnatin da abin ya shafa ta tabbatar an bincika an kamo an hukunta waɗanda suka kashe Malam Jafar. Shine zaman lafiyar Najeriya, shine zaman lafiyar ƙasa, shine ainihin wato shiru, wato ba tsoro bane. Bahaushe yake ja baya ga rago, wato shiri yake da in ya kai karo kalan da sai an faɗi an kwanta dama da hagu. Nana ta kiranmu ga waɗanda abin ya shafa ko gwamnatin da abin ya shafa ta tabbatar an bincika an kamo an hukunta waɗanda suka kashe Malam Jafar. Shine zaman lafiyar Najeriya, waɗanda suka kashe Malam Jafar, shine zaman lafiyar Najeriya.
To wannan ita ce al'ummar da muke cikinta fa, ita ce al'ummar da muke cikinta. Illa man rahima rabbuka, sai waɗanda kawai Allah ya ji kansu. Da ya karshe da na tashi masa banbalasta na ce, kaga idan kai kana ganin cewa baka shirya ka mutu ba, kana da inda za ka yi don kar ka mutu, dan Allah idan ina karatu ka daina zuwa sahun gaba, idan ina hudu ba ka daina zuwa sahun gaba, dan idan an harbe ni ka ji ne falla zan maka ya bata ma sandar ka da kake ado da ita.
Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun.
Sunna ma yanzu aka fara, da'awa yanzu aka fara. Wanda yake jin ya mutu ko ya ribe ko ya gaza, to ya kauce fagen ba nasa bane.
Allahu akbar.
Yanzu aka fito jama'a, na san in na tambaye ku cewa kun shirya mutuwa, kun shirya, kun shirya mutuwa. Wanda bai shirya mutuwa bai tafi gida. Wa kun shirya mutuwa, kun shirya, kun shirya mutuwa. Wanda bai shirya mutuwa bai tafi gida. Muna gayawa kwamitin da yake bincike akan jinin Malam Jafar, mun shirya mutuwa, mun shirya mutuwa, mun shirya mutuwa. Ka gani? Kuma da mu muna gayawa kwamitin da yake bincike akan jinin Malam Jafar, mun shirya mutuwa, mun shirya mutuwa, mun shirya mutuwa. Ka gani? Kuma da mu da kowa, kowa ransa ɗaya ne, kowa ransa ɗaya ne. Da akwai wanda ba zai mutu ba, da sai a ce annabawa ko manzanni. Lokacin da mushrikan Makka suka yi wa manzan Allah gori, suka yi masa gorin mutuwa, suka ce sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun, a jira in ya mutu kowa ya gama an huta, sai Allah ya ce innaka mayyitun,
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
وما كيد سكوا كيد سكوا قول متوى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
إذا سكت وإن كمت أو هوت الله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala ba mu taɓa tabbatarwa da wani ɗan adam dawwama a doron ƙasa ba. ba wanda zai zo shekara malala gashin tinkiya, kowaye shi sai ya mutu. In ka kashe sai ka mutu, in ma baka yadda zaka mutu ba sai ka mutu, in ma ka yadda zaka mutu sai ka mutu. Dan haka gara ka yadda zaka mutu, kuma ka mutu akan imani da nagartacciyar aqida. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun. Shin in kai ka mutu ko a kashe ka su sai su tabbata
ku ka samar da wata sabuwar al'ummar daban. Yanzu anan